لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يورانا لهدي إشرين دا تقص كودة تركينا وطن صفر ألف أريه دا أربعين دا هجرية كما يومنا إشرين دا ديار دا وطن تاتنبا وطن ترى أيلول شكرا تدوي بيو دا إشرين دا بي ميلادية أولنا مسلا تنام من البركة ناسيلن ديو دكي انقوار قوالي أبرنن كان النجيريا. يو إن شاء الله زامن شقدر السينبي أسين كتاب الطلاق لقلتهم بلوغ المرام من أدلة الأحكام حديثي ملنبا تجبو دا سبعين دا شدا واندا مكي قباتر واء واندا مثلاتي رانا إرن تيو أطوهم أواد إن شاء الله طارق أرفي بقوي.
قال الإمام ابن حاجة الأحمد بن عبد أبو
الفضل رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تقهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت عليه تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر أولك عبد الله بن عمر الله يقارن داء قريش دمه يكونسا أنه طلق امرأته جوا وترانا ياسك ما تسا وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوكة ما تر تنا جني نأل آدى وأن يفار ألوكة من زن الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سيدنا عمر الله يقارئ داء قريش يتنبي من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمد حكمت متنية كما تستنا جني عمر أنس عبد الله ياس كما ترسى تنا جني uban ya sani sai tambaye manzon Allah sama game da mutun ya saki matar sa tana jini ya abin yake. Fa qala sai manzon Allah sama ce murhu fal yuraji'ha ka ce masa ya dawo da ita thumma yumsikha sannan ta zauna a wajen sa a matsayin tayi kome hatta ta tahura hatta tayi tsarki daga wannan al'adar da take yi ثم تحيد ثم تطهر كون yanzu an sake ta tana jini an ce a da da ita ko sai ta gama jinin in ta gama jinin ba za a sake ta ba har sai lokacin wani jinin ya sake yi tayi jini ta kuma yi tsarki tsarki nawa kenan biyu jini biyu a jinin farko aka sake ta to yanzu ثم تطهر in ta ga tsarkin ta na biyu bayan wanda za ta yi nan gaba ta yi al'ada ta ƙara tsarki sun ma in shaha amsaka to ba'du to daga nan in ya ga dama ya ci gaba da rike ta wa in sha qallaqa qabla an yamassa in kuma yana so dole sai ya rabu da ita to sai ya sake ta amma kafin ya kusance ta fa tilka al'iddatu allati amara Allahu an tutallaqa an-nisa'u laha wannan barin mace har sai ta yi tsarkin da ba a kusance ta ba shine littafin da Allah ya umarci mu'minai su saki mata a irin wannan yanayin ma'ana yanayin da littafi ba zai rikice mata ba fa talliquhunna li'iddatihinna sanda za su iya littafin su cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kar ku haɗa musu littafi ka sake ta tana jini to ta rasa gane to wannan jinin da aka sake ta tana shi tana yi za ta lissafa da shi ne ko ba za ta lissafa da shi ba a kuma kakkaje yanzu ka sake ta ba ta jini kuma wani abu ya shiga tsakaninku ba lallai ta gane ta da ciki ba sai ta yi jini to har sai lokacin ya zo kuma lissafi ya rikice mata a'a dole ka sake ta a sakin da a lokacin da ba jini take ba kuma rabanka da ita tun kafin ta yi wancan jinin muttafaqun alayhi wannan hadisin Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi wasi riwayatin li Muslim wannan hadisin dai an rawaito shi a wata fuskar ta Imam Muslim ba ta Bukhari ba cewa manzon Allah ya wada Umar murhu fal yuraji'ha shi ne masa ya dawo da ita thumma yutalliqha qahiran aw hamilan in dole sai yayi sakin to ya sake ta a lokacin da take da tsarki ko take da ciki amma ba dai sanda take jini ba ya halatta ka sake ta in tana da ciki ko in tana da tsarki ko da ba ta da ciki za mu zo mu ji matsalar da ake ta cece ku ce wani ya ba da fatawa cewa mutum ya saki matarsa da ciki ba ta saku ba kaga manzo Allah ya ce summa liqallika qahiran aw hamilan ko da ciki ko da tsarki wannan ba matsala amma da jini da matsala wasi riwayatin ukhra lil bukhari shi ma bukhari ta wata fuskar ya sake rawaito wannan hadisin shi abdullahi dan umar din da yake bada labari yace wa khusibat alayhi taqliqa wannan sakin da yayi na fuskure amma duk da haka an kirga masa shi a matsayin saki daya da auren igiya uku ne to da ya tafka mata wannan sakin maza Allah yace kai fuskure amma duk da haka saki ya shiga amma dole sai ka dawo da ita uqubar shine ka dawo da ita in yaso kun ga in ya ƙara sakin ta ya zama igiya biyu kenan ko aka tsinke wasi riwayatin li muslimin amma a wata fuskar kuma ta Imam Muslim qala ibn umar shi da abdullahi dan umar yake cewa amma an taqallaqtaha wahidatan aw ithnain ko kai dai ka sake ta ko saki ɗaya ko saki biyu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amalani an uraji'aha thumma umsikaha hatta ta'iba haidatan to ni dai da naina da shi kamar yana bada fatawa ne ce kai dai ko saki ɗaya ko saki biyu ni ko san da naina wa din manzon Allah ya sa ya umarce ta hanyar mahaifina da in dawo da ita sannan ta ci gaba da zama a wurina har sai ta yi tsarki ta yi jini ɗaya hatta ta fita haidatan ukhra kaga sai ta warke daga jinin yanzu ta yi tsarki ta kuma yin wani jinin shine haidatan ukhra sai ta yi haila ɗaya thumma umhilha sannan in ta umhilaha sannan manzo Allah ya ce kar in sake ta tana jinin in dan tsahirta mata hatta ta tsora sai ta yi tsarki thumma utalliqaha qabl an amassaha sannan in sake ta kafin in kusance ta bayan ta yi tsarkin wa amma anta kai kuwa matsalar ka kai almajiri na ballaktaha salasan ai kai saki uku ka dirka mata a lokaci daya ni kuwa saki daya ne na faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaq imra'atika kaga kai ka saba wa ubangijinka da ka cikin abin da ya umarce ka da shi na sakin matarka ubangiji da ya ba ku dama ku yi saki bai ce ku dirka sama da saki daya a lokaci daya ba saki daya aka ce kai kuma ka je kamata uku a lokaci ɗaya wasi riwayatin ukhra a wata riwaya kuma qala ibn umar abdullahi dan umar da kansa yake cewa faraddaha alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faraddaha alayya wa lam yaraha shay'an maza Allah ya dawo min da mata ta ce in komo wa lam yaraha shay'an maza Allah ma bai ga wannan a matsayin saki ba kun ga wannan riwaya ta Abu Zubair al-Makki ta ci karo da wannan riwaya ta su Ibn Jisar da su almajira kun ga can an kirga masa ita a matsayin saki ko wannan kuma walam yaraha shay'an maza Allah bai ma ga wata matsala ba ma'ana wannan sakin bai ba an yi cancel din sa to yanzu dole sai mun zo mun kalli kowace riwaya domin mu ga me hukuncin musulunci ga wanda ya saki matarsa sakin kuskure shin sakin yayiwu ko bai yiwu ba wa qala sai manzon Allah yace idza tahurat agaya wa Allah abla dan Umar in tai tsarki falyutalliq aw liyumtik ko dai ya sake ta ko kuma ya rike ta wannan hadisin kamar yadda kuka ji Ibn Hajar ya kawo shi asalin sa a hadisin Bukhari da Muslim amma bayan nan Ahmad ya rawaito shi da ashabu sunan al-arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wannan hadisin rawahu al-jama'a ashabu kutub at-tadassur rawaito shi kuma hanyoyin da aka samu hadisin ta hanyoyi ne burjik shi kansa Abdullahi dan Umar almajiransa sun kai 15 da suka rawaito hadisin kuma ka kowa zai rawaito ne a yadda Abdullahi dan Umar ya bashi labari ko a yadda ya fahimci labarin Abdullahi dan Umar kissa dai ta shahara to a cikin wayannan kutubus al-kutubus sittah din da musnad al-imam Ahmad wasu sun rawaito doguwar kissar har da abin da ya hada shi da matar ma wasu kuma sun takaice iya abin da kawai ake bukata na bayanin saki to kaga idan kana so kai hukunci dole ka tsaya ka bibiyi lafuzzan gaba ɗaya don ka ga yadda zaka tattara ruwayoyi to kafin mu shiga batun takhrijin hadisin yana da kyau mu sani cewa akwai matsaloli masu mahimmanci da za mu tattauna ƙarƙashin wannan hadisi waɗanda kuma da yawa muna buƙatar su duk wanda Allah ya jarrabe shi da malinta a wannan zamanin ko alƙalanci to waɗannan matsalolin suna cikin matsalolin da suke takura masa domin mutane suna yawan tambaya zai wahala a matsayinka na mai fatawa ko malami mai da'awa ko alƙali a yi sati ɗaya sati biyu ba a zo maka da wata matsala wacce kake buƙatar hukuncinta a ƙarƙashin haccen wannan hadisin to bari mu bibiyi lafuzzan hadisin kamar da muka saba mu fara tabbatar da yadda riwayar take tukuna da ba don saɓani da aka samu na lafuzza ba to da ba mu da buƙatar tsawaita numfashi a kan ingancin hadisin tunda yana cikin Bukhari da Muslim amma wannan wasi riwayatin inda ake cewa shine yasa yana da kyau a haskawa almajiri a the church light ya gani hikima da tasa Ibn Hajar yake ta kawo fi riwayatin misali Imam al-Bukhari shi kansa ya rawaito hadisin nan a wurare daban-daban misali ya rawaito shi a cikin kitabu tafsir wajen fassara faɗin Allah fa talliquhunna li'iddatihinna me ake nufi da li'iddatihinna sannan ya rawaito shi a cikin kitabu talaq domin ya kafa hujja da shi akan sakin da ba daidai ba al-Imam Muslim Allah ya kansa da rahama shi ma ya rawaito shi a cikin sahih dinsa ta hanyoyi daban-daban wanda kissa ta faru akan sa shine Abdullahi dan Umar to an rawaito shi ta hanyar almajirin Nafi'u wanda kullun yana tare da shi kuma bawanta Imam na Maliku ne ya ji a wurin Nafi'u wanda malamin Maliku ne shi kuma Nafi'un yake ba da labarin ubangidansa da abin da ya faru kabilar za mu ga wannan isnadi ne mai kyau daga cikin ma isnadan da suka fi kyau wanda Bukhari yake san su yana ma ce musu wannan wato wani tsani ne na gwal wanda shi ya fito ya hau irinsa Malik an-Nafi an ibn Umar shi kuma kai tsaye yana karɓa daga almajiran Malik ne sai zama tsakanin sa da sayyidina Abdullahi dan Umar din mutum uku ne har da Malik sannan an rawaito ta hanyar dan Abdullahi dan Umar din Salim dan da Abdullahi dan Umar ya fito fiye da kowa kamar yadda Imam Muslim ya rawaito shi ta hanyar almajirinsa Muhammad ibn Abdurrahman maula Ali Talha daga Salim daga Abdullahi dan Umar cewa shi Salim ya ce babana Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin yin jini sai Umar da ya ji labarin sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ne masa idawo da ita sannan in ya so ya sake ta tsahiran aw hamilan ko da ciki ko kuma dai da tsarki to kaga anan a cikin ruwayar talib akwai maganar hamilan wanda ya nuna halaccin sakin mace in tana da ciki dan ya karfafi ayar alqur'ani wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna masu ciki in aka sake su ajaluhunna iddatsu an yad'ana hamlahunna fi sahaw suna haihuwa shikenan to ta yaya kuwa za a idda an ba shi saki ba na'am duk da cewa an samu a wasu daga cikin mutum na malikiya amma ba a kan sa fatawa take ba wasu daga ciki kuma yawanci wanda suke kawowa ma suna kawowa ne ruwaya ce mursala biduni isnad kuma ra'ayi ne wanda yake mai matukar rauni akan cewa wai ba za a saki mace tana da ciki ba akwai ai auren da sakin ne kadai samun sauki kamar yadda muka tabbatar a karatunmu na wancan kara to amma duk da haka wasu malamai masana hadisi suka ce maganar sun mai ballika bahiran aw hamilan abdurrahman muhammad ibn abdurrahman maula al talha duk a cikin almajiran salim shi kadai ne ya ambaci maganar ko da ciki shi salim dan jira Allah dan umar din yana da wanda suka rawaito hadisin da yawa ta hanyar sa amma ba su ambaci maganar ciki ba sai dai shi abdurrahman din kuma ai yana da nagartar da in ya rawaito ba za a ki karɓa ba sannan imam al-bukhari ya rawaito hadisin ta hanyar sa'id dan jubay shi ma almajiran abdullahi dan umar ne wanda shi a ruwayar sa'id ibn jubayr daga abdullahi dan umar shi ne ya ce kuma sai abdullahi dan umar yake gaya mana ya ce kun ga wannan dambarwar an fa kirga min ita a matsayin saki husibat alayya tatliqa an kirga min ita a matsayin saki wannan riwaya tana cikin sahihul bukhari kuma wato a cikin kitabut talaq bukhari ya rawaito ta ta hanyar ayyub as-sikhtiyani daga sa'id dan jubayr daga abdullahi dan umar kaga yanzu almajirai nawa muka lissafa mun faɗi nafi'u maula abdullahi dan umar mun faɗi salim dan abdullahi dan umar mun faɗi sa'id ibn jubayr almajirinsa kun ga uku kenan ko har yanzu imamu muslim ya rawaito ta irin riwayar imamu al-bukhari ta hanyar ayyub daga nafi'u daga abdullahi dan umar in kun lura waccan riwayar malik ne ya rawaito daga nafi'u daga abdullahi dan umar to malik yana da malami ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani mutumin garin bagadaza ko ko mu ce mutumin garin iraki masani mai tsoron Allah musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam dan gayu dan gayunsa ne ma da yanayinsa kaman ba shi da irin kaman su jemu dinnan haka da kuma irin su kamar malamai da yawa shi yasa Imam Malik ba da yazo haji to labari ya karaɗe cewa Ayyub zai yi haji shekarsa 40 da wani abu yana haji baya fashin haji duk haji ta yaro ki Allah ya dade shi baki sai a hajjinsa ta ƙarshe ne ya ji kunya ya ce duk shekara sai na ce Allah ya dade ni kunya nake ji Allah baya kin karɓa ilaiku sai ya mutu a shekara ta 134 ko Ayyub as-Sikhtiyani to farkon da Malik ya ji labarinsa ya karaɗe duniya to ana gama hajji an sako daga Mina sai ya yi harami aka ce ai Ayyub yana nan ya kafa dandazan karantar da hadisin manzo Allah sa ai ko Malik ya tawo da littafin sai yana zuwa ya ga an kewaye wani mutum ya kalle shi sai ya ga kamar wani alhaji ne dai shi dai bai ga alamar malami ba ka zaba malamin da za ka ci ya fi kama da alhazai yan kasuwa malami ya ce kai Allah ba zan karɓi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen wanda ban ga alamar malinta a tare da shi so da suna mutunta hadisi girman manzon Allah sama ba a wajen kowa za a karɓi maganar sa ba, sai wanda ya kama da ai an ce da ice mai kama ake kota, Bahaushe ya ce mai kama zuwa kan aika, kai ce Allah na haƙura shi fa ba a shari'a ya yi ba, ba cika baki ya yi ba, wani abu kawai ganin sa ya ga bai ga alamar kamannin malamai ba, sai ya juya ya fara. Sai da wata shekara ta zagayo, har yanzu dai Malik yana yawan jin ana faɗa a yau, ya ce bari ya sake komawa dai, ko Allah zai sa da ya zuciyarsa ta fanta. Yana sake nufo majalisin ya ga an cika a wurin, amma yana kallon Ayuba ya ce kai zuciyata ba ta nutsu da mutumin nan. To hajjin Ayuba ta ƙarshe a lokacin Malik ya ɗan taho dai, ya je tsaya sai ya ga Ayuba ya tankwashe ƙafa a kusa da rijiyar Zamzam an cika. To shi kuma tsakaninsa da maza suna yawanci mutum biyu ne ko mutum ɗaya, tunda shi tabi'i ne gaban su Maliku yake, dan Malik yana yin ruwaya a wajensa, daga baya Malik ɗin ya yi ruwaya, amma abinda Isa ya yarda yin ruwaya yana ƙarasowa wajen, sai ya zo daidai lokacin da an faɗi sahabin za a faɗi manzon Allah sama, ya ce ƙala rasulullah sama, yana faɗa haka sai ya fashe da kuka, yayi ta kuka har sai da ƙyar kukan ya tsaya ya ƙarasa faɗa hadisin, ya ɗauko hadisi na biyu tiryan-tiryan yana zuwa kan ƙala rasulullah sama, ya sake fashewa da kuka har sai an tausaya masa, saboda duk sanda ya faɗi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa sai ta karye ta kuka. To sai zuciyar hankalin Malik ya tashi, sai ce ashe mutum na yana da imani, haka ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai a zuciyarsa. To sai Imam Malik ya ce to na samu malami, sannan ne fa Imam Malik ya je ya ruwaya a wajen, sai sa malamin ce to wannan ilimi addini ne, ku tsaya ku kula a wajen wa za ku karɓi addinin ku, ba kowane galmashura da galamaɗi gantalalle ake zuwa a karɓa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a karɓa addini a wurinsa, sai wanda aka ga alamar akwai kamantawa a tare da shi. Kakka je ka karɓa addini a wurin wanda ba shi da albarka, karatun ya ƙi maka albarka, shi yasa za ka ga da can, saboda malamai sai suka taƙaice kansu a iya karatun kawai, amma fa lokacin da mutane suke da hankali in ka taƙaita iya karatun kai kuma sai a ce to me buƙatunka, kai kuma sai jama'a kawai malamin yana buƙatar cefane sai ya bita 'yan kayan miya, ba ma wai danƙa mai ake ba, biyo shi ake da su, kuma ba wanda yake roƙa gaisuwa ma sai dai ya ɗaga muku hannu kallon kuma baya, in ya bita 'yan awo masu buhu masu awo kuwa gwagwarar abin da Allah ya haure mu, in zakka ta tashi kuma a yi ta aikowa, amma yanzu kakan suna kalmar malami kai ne za a zo karɓar zakka a gurinka, saboda kai ne kake da kuɗi da hali. To Ayuba Sikhtiyani ya rawaito hadisin har yanzu dai daga Nafi'u, kamar yadda Malik ya rawaito daga Nafi'u, to Ayub ma ya rawaito daga Nafi'u, dan Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi, daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya, da irin lafazin da muka kawo na farko murhu falyuraji'aha thumma yutalliqaha in sha aw yumtika. Sannan Abdullahi dan a cikin ruwayar Ayyub an Nafi an Abdullahi ibn Umar, shine Ayyub yace fa kana ibn Umar, Nafi yake ga shi Abdullahi dan Umar tun daga lokacin idza su'ila 'anil rajuli yutalliqu imra'atahu wa hiya ha'id, daren da aka zo masa da fatawar mutumin da ya saki matarsa tana jini, ya kulu sai ce amma anta tallaqtaha wa'idatan aw sanataini inna rasulullahi sallama amarahu an yuraji'aha thumma yumhilha, wa na ruwaya to ta Ayyub ce an Nafi an ibn Umar. Imam Muslim ya rawaito hadisin har yanzu dai ta hanyar Abu Zubair Abdullahi ibn Tadrus Abu Bakar al-Makki, wanda thiqa ne amma sai dai yana da dan tadlisi rufa-rufa, a lokacin yakan dan gyara isnadi da wata hikima da ba za ka gane ba, amma ba zai yi ƙarya ba kuma, shi kadai ya gane matsalar, amma kai sai dan rufe maka ita ba za ka fahimce ta ba. To amma duk da haka dai halinsa hali ne na za a iya karɓar riwayar sa, to amma a nan ya rawaito wata riwaya da ta saba wa waɗanda suka fi shi ƙarfi, shine shi a wajen a riwayar sa Abdullahi ibn Umar ya ce ba a kirga masa wannan ba, sai malamai suke ta tunanin an ya kuwa ba an samu wani ne daga cikin marwayatan yayi gaban kansa ba daga fada kuma sai aka dauka kaman Abdullahi dan Umar ne ya fada tun daga wayancan malaman amintattu su sun tafi akan cewa Abdullahi dan Umar ya ce an kirga masa wannan a matsayin saki ita wannan ruwaya tana cikin sahihu muslim ta hanyar ibnu jurayj shi ibnu jurayj abdul aziz ibn abd al malik ibnu jurayj Allah ya ji kansa da rahama jidda shi ma mudallis ne ta hanyar hajjaj ibnu muhammad daga ibnu jurayj daga abu zubair al makki shi kuma ya ji abdul rahman maula azza yana tambayar abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare su game da mutumin da ya saki matarsa tana haila sai Abdullahi dan Umar ya ce ya dawo da matarsa in ya ga dama ko ya sake ta ko kuma kar ya sake ta to falam yaraha shay'an amma wannan karin falam yaraha shay'an baya cikin sahihu muslim yana cikin sunan abi dawud ta hanyar abdurrazzaq ibn hammam as-sanani yana kuma cikin musnadul imam ahmad ta hanyar rawq ibn ubada dukkan su an ibn jurayj an abi zubair an abdurrahman bihadha al-isnad abdurrahman ibn ayman maula azza to wannan karin na cewa ba a kirga masa ita a matsayin saki ba ai ga taron kun ga mun cewa fi riwayatin ko ukhra gashi nan wannan ta karshe wata riwayatin ukhra qala abdullahi ibn umar faraddaha alayya wa lam yaraha shay'an aina ga muku ruwaya ce da take cikin sunan abi daud amma da irin isnadun muslim da kuma musnadul imam ahmad da musannaf na abdurrazzaq ta hanyar ibn jurayj daga abu zubair daga abdurrahman ibn ayman maula azza daga wato ainihin cewa ya ji abdullahi dan umar ane masa fatawa akan haka kuma a ƙarshen amsa ya ce wannan sakin wannan rikicin da ya faru ba a kirga shi a matsayin saki ba to malamai sun ce wannan ruwaya ce munkara abinda yasa ta zo munkara dalilai biyu ne muhimmai dalili na farko saboda madarin riwayat inda aka je aka dawo duk turuk ɗinta akan ibn jurayj ne an abi zubair shi kuma abu zubair ya saba wa duk waɗanda suka rawaito hadisin daga abdullahi dan umar ya saba wa ar-ruwat an abdullahi ibn umar to yau misali makaranta ce kuke da ita ta malamin ku ku malaman ku almajiran malamin nan kusan ku 50 ne ko 30 ko 20 dukkan ku sai kuka rawaito cewa a karatun rana litinin malamin nan ya zo ba tabarau sai aka samu wani guda daya wanda ko da in ya zo makarantar yakan yi bacci ko kuma yana da zolaya da wata ko kuma yakan yi fashi shi kuma sai ce a karatun wannan litinin din da tabarau ya zo ruwaya za a dauka komai matsayinsa ko da shi ma a wani wajen malami ne za a ce a ajiye ruwayarsa saboda ya saba wa abokanansa da suka yi ruwaya daga malamin to shi ma abu zubair kasancewa yana da wannan taban da aka yi masa na tadlisi mun taɓa tattauna matsalar batinsa da tsayi sosai tarjama muka yi masa mai faɗi a karatunmu na almuwatta da mun nakalto maganganu da cewa akwai rikici tsakaninsa da shu'uba wanda ya sa gaba ɗaya goga masa kashin kaji ake ta maganganu a kansa amma dai inda aka je aka dashi abu zubair yana tadlisi su kuma ragowar ruwat an ibnu umar ɗin da baki ɗayansu sun fi shi ƙarfi ta yadda dole ruwaya su za a ɗauka su sun ce an ƙirga ta a saki abu zubar kuma ya ce ba a ƙirga ta a saki ba to wacce za mu ɗauka to yadda ake a hadisi idan aka samu saɓanin irin wannan abin to wacce ka ɗauka ɗin ita ce mahfuza wacce ka ajiye ɗin idan ka ajiye ta ne saboda duk ƙarfinsu ɗaya amma wannan ta ɗan fi kama hankali to sai a ce mata shazza ce ta zama shazza idan kuma dama asali ko ba wannan ba waɗannan sun fi wancan ƙarfi sai a ce mata munkara ce dinaka shi yasa malamai suka ce wannan riwaya cewa ba a kirgawa Abdullahi dan Umar wannan matsala a matsayin saki ba riwaya ce ne munkara me yasa ta zama munkara saboda madarin ta yana kan Ibn Jurayj an Abi Zubayr shi kuma Abu Zubayr ya saba inda suka yi riwaya daga Abdullahi dan Umar an gano wannan zaurantan na malaman hadisi wannan shine abu na farko su ba su kirga ta akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kirga mata ita a matsayin saki ba kuma a cikin su akwai nafi'u wanda duk rayuwarka ta san nafi'u tare da Abdullahi dan Umar bayan nan akwai Salim wanda Abdullahi dan Umar duniya duk ta san cewa a ƴaƴansa kakab da ya haifa ba wanda yake so irin Salim har ma sai da wasu suka zo ce kafiya san Salim ta kansa yace yalumunani fi salimin wa alumuhum wa jildatu bayna al'ain wal anfi salim wai tana zuwa tana cewa nafiya san Salim ni ma ina ta ganin dan me za su faɗa haka sun san fa fatar da ke tsakanin ido da hanci ba ta da matsala ba to shi ma fa Salim haka yake kuma Abdullahi dan Umar ya sanya masa sunan Salim ne Maula Abi Huzaifa saboda nagartar da ya sani ta Salim Maula Abi Huzaifa da kansa ya faɗa yace sammaituhu ala ismi Salim Maula Abi Huzaifa saboda haka mutumin kirki ne kuma ya haddace hadisan babansa to taya Abu Zubair zai zo dan ya rawaito mana riwaya ta hanyar Abdurrahman Ibn Ayman kuma ya saba waɗannan manya-manyan malaman ai ba zai yi mu ajje maganar su mu dauki maganar sa ba to da ma dai a ce ma Salim ya saba wa ko Nafi'u sai mu ce ta ilga in ya saba wa Salim kila ya dace da Nafi'u ko in ya saba wa Nafi'u kila ya dace da Salim amma ka dau ka'ida duk riwayar da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar in dai Nafi'u da Salim suka hadu akan lafazi to duk wanda ya saba musu to ba daidai yake ba amma an yi sabani in aka yi sabani tsakanin Salimu da Nafi'u ta wa za a kaddamar wasu sun ce a kaddamar da ta Salimu wasu ka ce a kaddamar da ta Nafi'u amma dai baka cika bukatar wannan ba ma sai in an shiga wani rugunzumi shi kuma yanzu ba a wannan batun muke ba da haka Abu Dawud Allah ya ji kansa da rahama da kansa yake cewa bayan yayi wannan riwaya yace al ahadisu kulluha ala khilafi riwayati Abi Zubayr duk hadisan da suka zo a wannan matsala sun saba wa Abu Zubayr Abdullahi ibn Tadrus al-Makki Imam Shafi'i ma Allah ya kansa da rahama yake cewa Nafi'u ya fi tabbas a riwayar sa daga Abdullahi dan Umar fiye da Abu Zubayr dan haka abinnan Ibn Abdul Bar Allah ya kansa da rahama kamar da yake cikin At-Tamhir sharhin Muwatta yace Abu Zubayr laysa bi hujja Abu Zubayr ai ba hujja bane fima khalafahu fihi mislahu amma ba wai ko yaushe ba in ya saba wa wani ma kamarsa wanda suke daidai masu karfi daya shi yana maki 50 shi ma yana maki 50 to ba za ka aje maganar wancan ka dauta Abu Zubayr ba ka da hujja to fa kaifa bi khilafin ma huwa man huwa asbatu min to yau shi yana da maki 50 ya saba wa masu maki 100 kun ga dai yanzu kenan zamu fahimci cewa wace ruwaya ce ta fi kanshin gaskiya ta cewa wannan rikicin an kirga shi a matsayin saki sannan magana ta biyu wannan riwayar ai dai isnadi ɗaya ne ko ana maganar isnadin ibnun Hajjaj ibn Muhammad an ibn Jurayj an Abi Zubayr an Abdurrahman ibn Ayman daga Abdullahi dan Umar ko to ai wannan isnadin yana cikin sahihu Muslim amma Imam Muslim bai rawaito wannan ƙarin ba to ko tunda bai rawaito wannan ƙarin ba tunda Imam Muslim bai rawaito wannan ƙarin ba ta hanyar Ibn Jubayr to akwai matsala ma kenan ta hanyar Hajjaj ibn Muhammad da Abu Asim to wannan riwayar ta zo ne ta hanyar Abdurrazzaq ibn Hammam al-Sanani a cikin Sunan Abi Dawud da kuma ta hanyar Rauf ibn Ubada a cikin Musnad al-Imam Ahmad to wataƙila su ne suka yi kuskuren aka samu suka yi gaban kansu suka ce ba a kirga wannan a matsayin saki ba su a zaton ba a kirga a matsayin saki ba da saboda haka yanzu dai abinda za mu tabbatar da shi shine lallai Abdullahi dan Umar ya taɓa sakin matarsa yaushe ya sake ta tana cikin yin jini me ya faru bayan ya sake ta babansa ya je ya tambayi manzo Allah ta me manzo Allah ya ce da baban gaya masa ya maida ita in ya so ya sake ta ko ya rike ta amma yaushe zai sake ta sai ta karasa wannan jinin ta yi tsarki ta kara wani jinin ta yi tsarki in ya so ya sake ta in kuma ya so ya ci gaba da rike ta to me ya faru shin wannan sakin da an yi la'akari da shi a matsayin saki an balla igiya ɗaya ko ba ai ba magana mafi inganci an yi a wajen waɗanda su suka fi sanin Abdullahi dan Umar kuma yanzu ko abin da ya shafi rayuwa ne yau ka zo da motarka sai wani ya zo ya same ka shi la'alla rake yake yankawa sai ce maka wannan motar tana buƙatar brain box sai wani kuma bakanike mai gyaran irin wannan mota ya ce wannan motar ba ta buƙatar brain box ba za ka karɓi maganarsa mai yanka rake ko kuma mai koma shi ƙaddara ma mai yanka raken nan a kusa da kanikawa yake ƙaddara ma shi ma ya taɓa yin kanikanci amma ba irin ta yake gyarawa ba wannan shi ne to za mu shiga yanzu fiqhun hadisi wannan hadisin ana kafa hujja da shi akan halaccin saki cewa shi saki halal ne in bukata ta kama domin gashi Abdullahi dan Umar ya saki matarsa manzon Allah sama ba fadan sakin yayi masa ba fadan me yayi masa yadda ya saki kuma sannan daga baya ya bashi go ahead ya ce masa me idan lokacin sakin yayi in ya so zai iya saki an fahimta ko wannan ita ce matsala ta farko gashi nan mun fitar sai matsala ta biyu cewa kowane ɗan adam duk girmansa da imaninsa da malintarsa zai iya faɗawa cikin kuskure domin an yi wa Abdullahi ɗan Umar shaida a kan cewa ba wanda ya kai shi bin sunnar manzo Allah sun a cikin sahabbai kaka amma kun ga kuskure ne ko da yake waɗansu sun ce a'a a ciki akwai ƙanshin magana cewa a lokacin hanin bai zo ba sai akan wannan kissar hanin ne to wannan kuma gaskiya ya fi kama da haka tunda ko da ya zanto hanin ya zo amma shi Abdullahi dan Umar din bai sani ba dan haka za ka iya ganin mutum babban malami ga wata matsala a kusa-kusa sai izo ifatawa ko yi aiki da abin da ya saba wa matsalar amma wallahi shi bai sani ba ne ko ya manta ne sai an ci gyaranta wannan shi ya nuna maka magana cikin gyara asalinta ba haramun ba ne inda ake da matsala a lokacin hanyar cin gyara ko wanda bai isa ya ci gyaranka ba to in har zai ci gyaranka sai ya yi taka tsantsan ya yi amfani da hikima shi amma kaga manzon Allah ne ya ci gyaransa don haka shi ya sa ba wata matsala ya karɓa to amma duk da haka wanda yake na ƙasa da kai ma zai iya ganowa shi Allah ya sa a daidai wajen ya fahimci matsalar kai kuma baka fahimce ta ba yanzu da aka ce wasu malamai suke cewa a zahiri kamar Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yarda a gare shi bai fahimci cewa ba a sakin mace tana jini ba wasu kuma suka ce a'a watakila ko da an faɗa ɗin da Ubangiji ya ce ya ayyuhan nabi'u وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا كي wannan annabi in kun tashi sakin mata ku sake su li'iddatihin da lissafin to shi sai al'amarin ya rudar da shi sai yake tunanin to ai za ta iya lissafi daga lokacin da ya sake ta kuma la'alla ai ba a haka nan zika wuri bai cika faruwa mutum ana wasa da dariya ya saki matarsa yawanci ka tambayi duk wanda ya taba saki wani ma a fusace yake yanzu wani ma in ba a yi wasa ba in bai mallaki zuciyarsa sai ya hada da zagi wani ma har da duka wani sai an hada da cin mutunci to la'alla dai abin ya kai abin da ya kai ga ba zai iya jira ba kawai sai ya fahimci kamar li'iddatihin nan da aka ce kawai zai yi to daga cikin abin da zamu fahimta a wannan hadisi wanda wannan shine baitul qasir shine hadisin dalili ne karar akan haramcin a saki mace tana jini dan haka wanda di ya saki mace tana jini to ya aikata haramu kamar wanda yaje ya ci naman alade ne ko yaje ya sha giya ko yaje ya zina wannan aje haramun ne ko to haka dai wanda ya saki mace tana jini to ya aikata haramu dan haka ya zama wajibi ga duk wanda zai yi saki ya tabbatar da matar tana jini ko ba ta jini ya tabbatar da cewa tana yin jini ko ba ta jini kuma in ya ka ya saba wa Allah dole ya tuba daga cikin ruwaya tunda nace muku akwai wanda suka rawaito ruwayar da tsayi yazo a ruwayar Salim ibn Abdullah ibn Umar Allah ya kare yadda a gare shi a cikin ruwayar Bukhari da Muslim shi a ruwayar Salim yake cewa tughizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi kuma za su ma ba a fusatar da shi sai an aikata haramu ba a fusatar da manzon Allah dan an aikata halal to wannan sakin irin sa haramun ne nabi kuma kaga manzon Allah ya ce a gaya masa lallai lallai wato ya rike ta ya dawo da ita sannan ya rike ta har sai ta ƙara yin tsarki kamar an masa uquba akan dai in ma wani abu ne yasa ya fusata ya rabu da ita to dole ya sake dawo da ita ya ci gaba da rike ta din to batun haramcin saki akan haila ya tabbata a sunna ga dalili kuma Ibnul Munzir Allah ya ji kansa da rama a cikin al-ijma ya naqalto ijma'in malamai akan haramcin sakin mace akan haila ko tana cikin yin haila wanda yin haka saban Allah ne to amma shin kowace mace ce haramun ne a sake ta tana haila ko kuma akwai matan da shari'a ta ce zaka iya sakin su tana haila amta shine akwai matan da ba matsala a sake su ko suna haila kamar matar da ka aure ta baka tare da ita ba tunda damar hikimar da ta sa aka ce kar ka sake ta kar ya zanto akwai wani abu naka a tare da ita ko kuma ya zanto la Allah wani abu ta yi maka saboda damuwar jinin sannan yanci mata in suna jini suna shiga wani irin yanayi wasu daga cikin matan to la Allah in ka yi kokari ka mallaki kanka idan Allah ya sa ta gama jinin ta yi komai la Allah sai ta dawo kuma ɗabi'arta ta asali to sai malamai suka ce ai wacce bata taɓa wacce mutum bai tare da ita ba to ya halatta ya sake ta a kowane irin lokaci saboda ita ai Allah ta yi idza talaqtumun nisaa sa'a al-jalam dan ka gane akwai matan da ake ne fa talliquhunna li'iddatihinna to ita wacce baka tare da ita ba tana da idda ne mutum ne ya auri mace kafin su tare sai ya sake ta za ta yi idda ko ba za ta yi idda ba ba za ta yi idda ba idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wacce duk kuka aure ta mumina sannan kuka sake ta kafin ku kusance ta to ai ba wata idda da za ta yi maka to kaga ita siyani daidai ne ka sake ta ko tana al'ada ko ba ta yin al'ada wannan ita ce maganar jumhur na malamai wanda a ciki akwai Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal amma an rawaito a wata ruwayar a mazhaban mu ta malikiya akan cewa bai dace ba cewa a koda baka kusance ta baka mutunta waccan dokar ka bari sai ta gama al'ada amma ruwayar halattin ita tafi ƙarfi sai dai da za ka mutunta waccan dokar da ya fi sai zanto ka girmama Ubangiji subhanahu wata'ala ke fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su lokacin da za su iya lissafin hailarsu ko kuma lissafin iddarsu to macan da take da ciki fa tambaya anan shin macan da take da ciki tana yin al'ada ko ba ta yi wannan shi ma sabani ne tsakanin malamai jumhur na malamai wanda a ciki akwai Hanafiya da Shafi'iyya da Hanabila sun tafi akan cewa ai ita al'ada da mace take yi alama ce ta cewa kwan ya fashe saboda babu da a cikin mahaifa dan haka jinin da yake fitowa mace in tana da ciki jini ne na cuta ba jini ne na al'ada ba damu fasad ne walaysa damu haidin dan haka idan ma za ta iya azumi da Ramadan dan wannan jinin yana zuwa kawai za ta yi sallar ta yi azumi ta ci gaba da sallar ta amma malikiya su kuma sun tafi akan cewa a jini ne na al'ada kuma in dai kana mu'amala da katawoyi to watakila an taɓa kawo maka wata matsala irin wannan cewa za ka ga lokacin mace tana da ciki kuma tana ganin jini kuma akwai maganganu na likitoci a kai wanda wannan ba shi ne mahallin tattaunawanmu ba to sai malamai suka ce to yanzu idan mace tana da ciki kuma sai take ganin jini to sai kuma saki ya kama a iya sakin ta a daidai lokacin da wannan jinin yake zuwa ita ma haila ce ko kuma za a daga ka na san za ku fahimci matsalar a wajen jumhur tunda ba ta dauke shi a matsayin haila ba za a iya sakinta amma a wajen waɗanda suke ganin cewa jinin da yake zuwa ba jinin cuta ba ne jinin haila ne ba za a iya sakinta ba kai tsaye ke ne to saboda haka kuma abin da ya fi mu murin jayar a nan a kullum ina karkata zuwa ga fatawar da ake yi a kotu dalili shi ne don haɗa mutane a kan matsalolin mu'amala a kan ra'ayi ɗaya saboda kada san rai ya shiga ciki wani sai iya saɓa wa doka sai ce maka ai ya fita daga mazhaba ne ya tafi ya je ya aro wata kuma a bisa san ransa ke shi yasa ni yanzu aka zo min da wannan fatawar zan ce a'a kakkasa ke ta tunda tana da ciki tsahirta kada tunda tana al'ada tsahirta tukuna zuwa tunda jini yana zuwa kaga tunda mu a mazhab zuwan jinin damu haidin ne walaysa dama fasadi to malamai suka ce kuma anan za mu fahimci rahamar addinin musulunci rahamar ubangiji akan mata domin idan aka sake ta tana al'ada to Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to ƙuru ɗin nan fa kaga ba za a kirga da wannan ba kaga sai iddar ta yi tsayi akwai matar da sai bayan wata biyu take yin jini akwai wata sai bayan wata huɗu take yi akwai wata sai ma bayan wata shida take yi akwai wata sai bayan shekara take yi to in dai jini yana zuwan mata to iddar ta shine sai ta yi jini uku ko shekara shekara take ko so ɗaya take a shekara in dai ba ta yi ba kwata-kwata saboda ta aka ce wallahi lam yahidna ko wa'anda ba sa yi fa iddatuna salasatu ashhurin wallahi lam yahid wallahi isna min al-ma'id min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuna salasatu ashhurin wallahi lam yahidna da wacce ta daina saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko yanayin halitta da wacce ma bata fara ba saboda yarinya ce ko saboda al'ada a yanayin ta ba ta yi su wata uku za su yi to kaga amma in dai tana yin al'ada ko bayan shekara ɗaya take sai ta jira ta yi to yanzu dan Allah ya ilahi idan aka sake ta yanzu da wannan jinin in ta gama fa sai an jira shekara ɗaya ta yi wani jinin shine jini ɗaya sai an jira wata shekara ta tsara yi shekara uku tana zaune kaga zai zama akwai cutarwa gare ta to addinin musulunci sai ya tausaya wa mata ya ce to ga yadda za a sake su me hukuncin yin saki a saki mace tana haila wannan saki ne na bid'a da ya saba wa tafarkin koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan shi ya ba mu matsalar akwai saki na sunna akwai kuma saki na bid'a abinda yake nufi da na sunna a yaran malamin fiqh shine sakin da yake akan koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sakin bid'a kuma shine sakin da yake akan sabanin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ana nuna min lokaci yayi kuma ita wannan matsala tana ɗaya daga cikin matsalolin da ya kamata a fahimce su sosai domin sakin bid'a kala-kala ne a ciki akwai mutum ya saki matarsa tana jini ko ya saci matarsa bayan ba ta jinin amma yayi mu'amala aure da ita. Dole in mutum zai saci matarsa sai ba ta jini, sai kuma rabansa da ita tun kafin ta yi jini, amma muddin ta yi jini kuma ya kusance ta, to ya jawo kansa sai ya jira ta ta yi jini. In ta yi jini ta yi tsarki, to sannan in yana so ya saki ta, in kuma yana so ya ci gaba da riƙe, sannan ita kuma niyyarsa ta sakin ba za ta yi masa tasiri ba. Misali, ransa a fitsace ya taho gida kawai ya zo ne da ya sake ta, ya ma gama shirya kalmar da zai gaya mata a zuciyarsa, yana zuwa sai ya ganta da fad a hannunta, sai ce lafiya, ta ce jini nake, sai ɓata rai kawai, shikenan sai ya bar ta ta gama. Da ta gama wannan niyyar da ya tabar in ya zo ya sake ta, to shikenan shi saki wannan niyyar ba ta da tasiri a saki. To kuma sai ya manta ya ce zai sake ta, to kuma tana yin tsarki sai ya zo kuma ya buƙace ta, sai wani abu ya shiga tsakaninsu. Ranan ya fita sai ya tuna, sai ya sake dawowa gidan nan, yana dawowa sai ya tuna kuma wani abu ya shiga tsakaninsu, sai to dole ya jira har sai ta yi al'ada, ta yi tsarki. To a nan ne in yana so sai ya tuna ya sake ta, in kuma zai sake tunawa ba, to kuma dai daga ƙarshe ma in sakin ya shiriri ce dama haka ake so. Wani bayan akwai mutum ya saki matarsa sama da saki ɗaya a lokaci ɗaya, ya mata saki biyu ko ya mata saki uku a lokaci ɗaya, ko in rai ya ɓaci ma ya ce ya sake ta adadin nujumin sama. Allah jikan Malam Jafar da rahama yake cewa mutum zai zo ya ce na sake ki saki goma, ki ɗauki uku, bakwai ki tafi da su gida. Wata rana yana fassara suratul Falaq. To kun ga wannan matsala ce da take buƙatar a tattauna ta a natse, la'alla insha Allah sai ta zama ita ce cikon matsalar mu da za mu tattauna a karatunmu na sati mai zuwa, sai kuma mu ƙara mu ci gaba. Abin da muka faɗa daidai, Allah Ubangiji ya ba mu ladanta, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من أنفاني دونا داما وجن تاين الدعاء ليرة سمئة يم مهف دكتا مسلم إبراهيم وهم تمشنشو جبان جامع القلم تتقنا kuma mahaifin Malam Buhari Ibrahim da Malam Mubarak Ibrahim da Malam Muhsin Dr. Muhsin Ibrahim wanda yake Germany a nan lokon makira a Gwale, Alhaji Ibrahim Lawan Matazu, tsohon accountant ne a Jami'ar Bayero kafin ya ritaya shekarun baya, shi ne ya rasu a shekarun jiya da daddare Juma'a. Ya yi kyakkyawar cikawa, ya daɗe ba shi da lafiya. Juma'a uku aka ce bai samu ya iya zuwa masallacin Juma'a ba, amma wannan Juma'ar sai ya samu ya je. Kuma da ya ɗan ranƙwafa saboda ciwon baya, amma ranar ya miƙe ya je masallacin biyu ke, ya yi sallah ya gaggaisa da mutane da yawa, sannan ya dawo gida la'asar, sai ya fito ya yi sallar la'asar, shi ma ya tsaya ya gaggaisa da mutane. Sai kuma sannan ya koma gida, tun zaman da ya akan kujera a cikin gidansa magariba aka gari hutu ba a lokacin ya cika, aka tabbatar da yaro. To jiya aka yi masa janaza, aka binne shi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi, ya tabbatar da harshensa lokacin tambaya. Allah ya gafarta masa, ya sa shi aljanna. Magabatanmu na wannan unguwa, balda na wannan gari, da ƴan uwanmu da diskar gamu gidan gaskiya da malamanmu, Ubangiji Allah ya gafarta musu, Allah ya haskaka kaburburansu, Allah ya ƙara ɗaukaka darajarsu a wurinsa. Mu kuma in tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Marasa lafiya namu na musulmai, Ubangiji Allah ya tashi kafaɗinsu. Allah, muna roƙonka, muna tawassuli da kyawawan sunayenka a kan Allah, ka tausaya mana halin da ƙasarmu take ciki na rashin tsaro. Allah Ubangiji ya maganta mana. Allah, muna roƙonka, muna tawassuli da kyawawan sunayenka da sifofinka, mu bayinka ne masu rauni, Allah ka ƙarfafe mu. Allah, muna roƙonka, akwai bayinka da bashi ya musu yawa, Allah ka biya musu. Allah, muna roƙonka, akwai bayinka da haya ta addabe su, Allah ka shiga cikin al'amuransu, Allah ka zama gatansu. Allah, muna roƙonka,
akwai bayinka da suke fama da rashin jari ko kuma tabarbarewar al'amuran kasuwanci ko rashin aikin yi ko kuma samun matsala a wurin aikin yi ubangiji Allah muna roƙonka kowa ka biya masa bukatunsa kowa ka biya masa bukatunsa wanda suka assasa wannan masallaci tun daga farkon sa har zuwa yanzu da wanda suka tsaya tsayin daka tuntuntuni wajen ganin an raya irin wannan masallatai da karatuttuka na addini da al'amura na alkhairi Allah muna roƙonka ka sa aljanna ita ce sakamakon su Allah ka sa aljanna ita ce sakamakon su Allah ka sa aljanna ita ce sakamakon su dattawan mu Allah ya sa su cika da imani da su baki daya yaran mu mata Allah ubangiji ka ba su mazaje na gari zawarawa su ma Allah ka ba su mazaje na gari samarun mu Allah ubangiji ka ba su sana'a da aikin yi ka sanya albarka a cikin ayyukan su ayyuka na kanna muna roƙon Allah ka nisanta mana su daga unguwannin mu abubuwa da ake na tabarbarewa da shan kwaya da daba ubangiji muna roƙonka ka maganta mana amin wanda yake da damar tarbiya Allah ka shirya mata shi Allah ka shirye iyalan mu baki daya kuma Allah ka shirye mu Allah ka suturta zanuban mu Allah ka suturta aibin mu Allah ka gafarta mana kusakuran mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.